الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wannan shi ne darasi na 162 na littafin bulughul maram muna cikin kitabul zakat kuma za mu ci gaba daga hadisi na 624 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan zakka zakkar raƙuma da ta zinari da azurfa زكاة البقر والذهب والفضة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن كربو حديثنا عند معاذ بن جبل معاذ بن جبل الله يكرم سيرداه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتي معاذ توا كفر اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة لما تأمرني لو أن كده شانو 30 لو أن كده شانو 30 زي بعد زي كربة فتو زي كربة تبيعا أما ركي وأن ببر بهم هو السبب wato karamin dan maraki au tabi'atan ko ko zai karbi karsana wacce tabbata barbin uwarta ba ita ce ake kira at-tabi'a al-imam an-nawawi al-litafin al-majmu abu jalla na biyar shafi na 348 yayi bayani game da dalilin da yasa ake kira karamin dan maraki tabi'un karamar karsana kuma an kira ta tabi'a yake sunniya tabi'u tabi'an li'annahu yatba'u ummahu ana kiran karamin dan maraki da suna tabi'un da larabci saboda yana bin mahaifiyarsa dan saniya da bai bar bin mahaifiyarsa ba shine ake kira at-tabi'u yace a tabi'u mastakmala sanatan wa dakhala fi thaniya wato dan marakin da ake kira tabi'un shine wanda ya gama shekara ɗaya da haihuwa ya gama shekara ɗaya daga haihuwarsa kuma ya shiga shekara ta biyu wannan ne ake kira at-tabi'u haka nan yazo cikin faidul qadir al-imam munawi shi ma haka ya faɗa mujallar na biyar shafi na 373 da kuma lisan al-arab a mujallad na biyu shafi na 210. Larabawa suna da sunaye kamar yadda muka yi magana game da raƙuma. Raƙuma suna da sunaye daban-daban wajen larabawa. To haka nan ma shanu suna da sunaye daban-daban. Shanu suna da sunaye daban-daban. A littafin lisan al-arab Ibn Mansur ya kawo bayanin magabata da suke game da sunayen shanu. Yace waladul bakari awwala sanatin yaron saniya, wato dan mariki idan shekararsa guda da haihuwa ana kiransa tabi'u. Thumma sannan wanda ya shekara biyu a kira shi jaba'un. Thumma sannan wanda ya shekara uku a kira shi saniyun. Thumma raba'un sai kuma wanda ya shekara huɗu a kira shi raba'un. Thumma sadatun. Thumma salihun. Haka nan wato kowane dan maraki yana da sunan da larabawa suke kiransa da shi bisa la'akari da yawan shekarunsa daga haihuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni ga Mu'azu a lokacin da ya aike shi ƙasar Yaman, fa amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqara, duk shanu 30 ya karbi tabi'an aw tabi'atan, dan baraki mai shekara biyu ko kuma wato karsana karamar saniya da take da shekara biyu. Kuma a baya mun yi bayani game da maganar Ibn Qudama, magana da ya yi a cikin littafin Al-Mughni a mujallar na biyu shafi na 244 da 43, yana cewa wala yakhtalifu al-mazhab ala annahu laysa lahu akhdhu adh-dhakari fi shay'in min adh-dhakati idha kana fi nisabi inathun fi ghairi atbi'atil baqar, wato idan za a karbi zakka na dabbobi ta sashin raguma mace ake karba kawai, haka nan ta sashin awakai mace ake karba, sai dai amma ta sashin shanu fa, ta sashin shanu kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Mu'azu zaɓi ya karbi namiji ko mace, amma idan ta sashin raguma ne fa mace ake karba, sai dai idan babu. Wannan ya zo cikin hadisin Anas da muka karanta a baya. Hadisin ya ce wa min kulli 40 musinna, sannan duka shanu 40 kuma a karbi musinna. Saniyar da ake kiranta musinna, al-musinna mastakmalat sanataini wa dakhalat fi salisa, ta riga ta gama shekara biyu ta shiga na uku, ita ce ake kira al-musinna ko a kira ta jaba'un. Al-musinna wato ita ce saniyar da ta gama shekara biyu ta shiga shekara ta uku, amma at-tabi'u fa shine wanda ke cikin shekara ta biyu. Al-lisanul arab da mujallad na 7 shafi da 278, malamin ya yi bayanin dalilin da ya sa larabawa suke kiran wato dabba da suna al-musinna. Asali al-musinna wato ita ce wacce ta fitar da haƙoran gaba, haƙora guda huɗu na gaba, domin kalma ce daga as-sinnu haƙori. Al-musinna wato saniyar da ta fara haƙora na gaba guda huɗu, waɗannan haƙora na gaba guda huɗu allati muqaddamal fami su ne ake kira, su ne idan wato saniya ta fara yinsu sai a kira ta al-musinna. Yace ma'ana hutulu'u saniyatiha wa tusnil baqaru, kowace dabba da shekarar da take fara fitar da haƙoran gaba, saniya tana fara fitar da haƙoran gabanta bi sanati salisa a shekara ta uku, shi yasa ake kiranta al-musinna, saniyar da ta fara fitar da haƙoran gaba. Al-Imam al-Azhari yace wa tabi'u min al-baqar yusamma tabi'an hina yustakmalu al-hawl, at-tabi'u daga shanu wato shine dan karami, dan maraki karami wanda ya gama shekara guda ya shiga shekara ta, wala yusamma tabi'an qabla dhalika fa idha istakmala amayn, idan ya gama shekara biyu fa ya shiga shekara ta uku fa huwa jaza'un ko a kira shi al-musil fa idza stawfa thalathata awami sai ya gama shekara uku fa huwa saniyyun wa hina idhin musil lokacin ne wato hakoran sa sun riga sun gama fitowa wal unsa al-musinna namiji kuma al-musil wato wanda ya fara fitar wanda ya fitar da hakoran gaba guda hudu biyu na sama biyu na kasa wadannan su ake kira wato asani shi yasa idan wato saniya ta fitar da waɗannan haƙora to ana kiranta al-musinna wa hiya allati tu'khazu min arba'ina min al-baqar ita ce saniyar da ake karba idan mutum yana da garke wanda ya kai shanu 40 wannan haka yazo cikin wato lisanul arab na ibnu manzur abu jalla na bakwai shafi na 278 da littafin al-muqni abu jalla din shi da shafi na 421 hadisin ya ci gaba da cewa wa min kulli halimin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mu'azu ya karba daga kowane baligi wato kullu man balaga al-hulma tunda kasar Yaman akwai ahlul kitabi yanzu sun yarda za su zauna a ƙarƙashin shugabancin musulunci don haka sun zama wato kafirai da ya zamanto akwai alƙawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da su don haka za su rika ba da jizya za su rika ba da haraji wannan tara shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga mu'azu ya rika karɓa in dai yaro ya balaga to zai ba da wannan jizya din dinaran zai ba da sulan zinari guda ɗaya au adlahu mu'afira ko kuwa abin da ya yi daidai da shi ta sashin kayan Yaman ta sashin tufafin Yaman shi ake kira al-mu'afir wanda mun karanta shi a baya wato akwai kayan da ake kira al-mu'afiri haka Ibn Manzur ya fassara kalmar ta al-mu'afir shi haka har yanzu dai a cikin lisanul arab a mujallar na 10 na 421 yana cewa innahu ba'atha mu'azan ila al-yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu zuwa kasar Yaman wa amarahu an ya'khudha min kulli halimin dinaran aw idlan min al-ma'afiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mu'azu ya karbi jizya sulan dinari guda daya daga kowane ahlul kitabi idan dai mutum ya balaga idan ba shi da sulan zinari fa sai ya bada abin da ya yi daidai kimar sulan zinari shi ne adlam abin da ya yi daidai kimar sulan zinari mu'asira burudun bil yaman tufafi ne na kasar Yaman ake kiransa mu'asira a wancan zamani saƙar Yaman akwai tufafin da ake sakawa a kasar Yaman ana kiransa al-mu'asiri wato ana danganta shi da wata kabila wacce take kasar Yaman saboda su ne suka shahara wajen saka wannan ainihin kyallan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu ya karbi jizya ya karbi tara daga ahlul kitabi dukkan wani baligi a karbi sulan zinari guda daya idan bayi da shi fa sai ba da kyalle na wannan tufafi na al-mu'asir kyallan tufafi na al-mu'asiri wanda kimarsa ta yi daidai da sulan zinari ya ce rawahu al-khamsa malaman hadisi biyar suka ruwaito hadisin nan wato su ne al-imamu abu dawud ya ruwaito a kitabu zakati babun fi zakati sa'ima al-imamu an-nasa'i ya ruwaito shi ma a kitabu zakati babu zakati al-baqar haka nan al-imamu tirmidhi ya ruwaito a kitabu zakati babu ma ja'a fi zakati al-baqar da kuma al-imam ibn maja yana kitabu zakati babu sadaqatil baqar na biyar din su shine al-imam ahmad shi yasa yace wallafu li ahmada lafazin hadisin da ya kawo a cikin bulugul maram lafazin riwayar al-imam ahmad bin hanbal ne Allah madaukake masa rahama yana al-musnad yana mujallal na biyar shafin 230 ibn hajar yace wa hasanahu tirmidhi kuma al-imam tirmidhi ya kyautata isnadin hadisin nan al-imam tirmidhi yace isnadin hadisin nan yana da kyau wa ashara ila ikhtilafin fi aslihi kuma yayi ishara ga cewa akwai sabani da masana hadisi suka yi game da asalin hadisin game da tushen hadisi wato asalin hadisi shine Mu'azu ne ya rawaito hadisin da bakin sa yace annabi ya aike ni ko kuwa wani tabi'i ne yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike Mu'azu kaga tabi'i ya bada labari game da Mu'azu ko kuma Mu'azu ne ya bada labari game da kansa game da asalin labarin masana hadisi sun yi sabanin fahimta akai yanda yazo daga wato al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin marfu'an wanda Mu'azu da kansa yake bada labari amma in ka lura da lafazin hadisin da yazo a cikin bulugul mara ba lafazin Mu'azu bane wani tabi'i ne yake bada labari annabi ya aike Mu'azu kuma shi tabi'in kaga ba sahabi bane tunda an ce tabi'i bai yi zamani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sunansa Masruq bin al-Ajda'i da yake Ibn Hajar bai kawo isnadin hadisin ba shi yasa bai ma kira sunan wannan tabi'in ba Masruq bin al-Ajda'i sunansa Masruq mun taba yin magana akan sa cewa asali lokacin yana yaro an sace shi yana yaro dan karami aka sace shi daga baya Allah ya sa aka gano shi to daga lokacin sai ana kiransa Masruq wato wanda aka sace to sai ya bi shi wato wannan suna lakabi sai ya bi shi don haka sai ya zama ana kiransa Masruq ba wai asalin wato suna ne wanda dama can aka bashin ba amma sunan sai ya batar da wancan nasa na asali don haka yana da wahala ma ka samu asalin sunan shi saboda wannan inkiya ta batar da wancan yana daga cikin manyan tabi'ai kuwa sune waɗanda an haife su annabi sallallahu alaihi wasallam yana gare su ake kira al-mukhabbaramuna sune waɗanda suna da rai a lokacin da wato an haife su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai sun musulunta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai amma ba su iya ganin shi ba tunda ba su ga annabi ba sahabbai bane sai dai a kira su tabi'ai Masruq yana cikin su ya musulunta annabi yana da rai amma bai samu ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka ba sahabi bane tabi'i ne wannan yana cikin siyaru a alamin nubala na al-Imam Zahabi mujallal na 64 shine ya bada labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'azu zuwa kafar Yaman ya maka umarni idan mutum yana da shanu 30 to za a karbi dan maraki mai shekara 2 shine at-tabi'u ko kuma a karbi wato karsada gurin sa a karbi saniya karama da take da shekara 2 kaga ba Mu'azu ne yake bada labari da kansa ba wani ne yake bada labari an aiki Mu'azu zuwa kasar Yaman ga umurni da aka masa amma akwai hadisin Mu'azu din shi kansa shine riwayar al-Imam Tirmidhi dan waɗannan littafai da Ibn Hajar ya kirga in ka dubi kowane littafi zaka ga da irin riwayar da ya kawo da irin lafazin da ya zo daga Mu'azu ko daga wani tabi'i wanda ya bada labari hadisin da ya zo cikin sunan Tirmidhi Mu'azu ya ce ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman kaga wannan shi ne ake kira al-hadithul marfu shi sahabin da kansa ya jingina abin ga manzon Allah amma idan aka ce annabi ya aike Mu'azu kaga wani ke bada labari Mu'azu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa kafar Yaman fa amarani an a'khudha min kulli 30 baqara tabi'an aw tabi'atan ya min umarni a duk shanu 30 mutumin da ya mallaki shanu 30 in karbi wato karamin sani wato saniya wanda ke da shekara 2 ko karamin saniya da take da shekara 2 wa min kulli 40 idan shanun sun kai 40 fa musinna sai in karbi saniyar da ta kai shekara 3 ita ce saniyar da ta fara da ta fitar da hakoran gabanta wa min kulli halibin kuma dukkan wani baligi balagagge wanda ke kasar Yaman ahalul kitabi don su ne suke bada jizya ahalul kitabi da ke kasar Yaman in dai mutum ya balaga to in karbi dinaran in karbi sulan zinari aw idlahu ma'afira ko abin da yayi daidai da shi tafashin tufafi na al-ma'afir tunda tufafin al-ma'afir dama a kasar Yaman ake sakawa kaga an sawwake ma su ahlul kitabi dake kasar Yemen idan mutum bashi da sulan dinari da zai bayar kuma wannan a shekara ne kaga ta sashin musulmi musulmi zai bada zakka ne ta sashin ahlul kitabi fa zai bada jizya ne zai zama kowa da akwai abin da zai bayar kuma kowa akan sa wajibi ne don haka yasa ake cewa musulmi ba a hada mai tara tunda akwai zakka a kansa domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zakka ce kadai wato take wajaba akan musulmi zakka ce kadai wato annabi sallallahu alaihi wasallam shar'anta a karba daga dukiyar musulmi kaga an samu riwaya kamar kashi biyu kenan akwai riwaya mawqufun ala masruqin masruq shi ya bada labari sannan akwai riwayar da shi kansa mu'azu ya bada labari to amma ta sashin waɗannan labarai kashi biyu ta wajen ingancin shine abin da Ibn Hajar yake cewa an samu sabani wanda kuma mafi inganci din riwayar da tafi ingancin ita ce riwayar da Ibn Hajar ya kawo a cikin bulugul maram sai ya ki kawo riwayar da Mu'azu da kansa ya bada labari abin da ya auku annabi ya aike ni wannan riwayar ita ce take sunan Tirmidhi bai kawo ta ba sai kawo riwayar da Masruq ne ya bada labari Masruq yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'azu zuwa kasar Yemen ya akai Masruq ya sani dai Mu'azu tayi ya taba ga Umar amma tunda shi da kansa bai ce Mu'azu ne ya bashi labari ba wannan hadisin da ya tsaya a matsayin mawqufi wannan shine ita ce riwayar da take inganci yasa Ibn Hajar yake wa sahahahu Ibn Hibban kuma Ibn Hibban ya inganta wannan riwaya ta Masruq wal Hakim da kuma al-Imam al-Hakim yana al-Mustadrak kitabu zakati babu zakati al-Baqar Ibn Abdul Barri al-Litafan at-Tamhid a mujallal nabi shafi na 275 yace labarin wato game da labarin Mu'azu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'azu zuwa kasar Yemen ruwiya an Mu'az hadha al-khabar bi isnad muttasil sahih thabit Ibn Abdul Barri yana tabbatar da cewa wancan riwaya da aka samu daga Mu'azu shi da kansa ya bada labari babu shakka riwaya ce da ta inganta riwayan ta inganta saboda haka riwayar Masruq ta inganta riwayar Mu'azu da kansa da ya bada labari ita ma ta inganta in ka duba sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1576 da sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 1471 al-Imam Ad-Darqutni shi ma ya ruwaito labarin yana sunan Ad-Darqutni sunan Ad-Darqutni yana kitabu zakat an Masruq qala Masruq yace fa amarahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga Mu'azu an ya'khudha min kulli halimin wa halimatin min ahli zimma kaga wannan labarin na al-Imam Ad-Darqutni ya fito da bayanin afili Masruq yace annabi yayi umarni ga Mu'azu ya karba daga kowane baligi wato namiji kenan da kuma baliga min ahli zimma kafirai da aka yi alkawarin zaman lafiya da su to za a karba dinaran za a karbi sulan dinari daga kowanansu au qimatahu ma'afira au qimatahu kaga ya ce ko dai mutum ya bada sulan dinari ko kuma ya bada kimar sulan dinari ma'afiri ta sashin tufafin da ake sakawa wato a kasar Yemen Ibn Abdul Barri ya ce to ba wannan hadisin ne kadai hujja da ta tabbatar da zakkan shanu ba ba shi kadai ba ne akwai hadisin Amr bin Hazm wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mai takarda kamar yadda aka samu takarda wajen sayyidina Abubakar game da tsarin zakka an samu takarda wajen sayyidina Umar game da tsarin zakka an samu takarda wajen sayyidina Ali bin Abi Talib game da tsarin zakka haka nan an samu takarda wajen Amr bin Hazm waɗannan dukkan su sahabbai ne yace wa kadhalika fi kitabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm wa kadhalika fi kitabi sadaqat li Abi Bakr wa Umar kaga an samu manyan sahabbai waɗanda suke takardu waɗanda suke dauke da tsarin zakka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tsara kuma a cikin waɗannan takardu an samu bayanin zakkan sham don haka ba wannan kade bane wa ala zalika mada jama'atul khulafa akan haka ne kusan dukkan halifofi suka tafi tun zamanin sayyidina abubakar as-siddiq har zuwa ga shugabanni da suka biyo bayan sa walam yaqtali fi zalika ulama ibn abdul barr yace malamai ba su yi sabanin fahimta game da cewa ana fitar mashanu zakka ba babu wani sabani wato yana cewa a tarihin musulunci babu shakka akwai zakka ga mutumin da ya mallaki shanu to anan me hikimar kawo hadisin nan na daya ibn hajar ya kawo hadisin nan don ya tabbatar maka akwai zakka akan shanu na biyu babu zakka ga shanu sai sun kai talaki kaga wannan hadisin yana karantar da mu nisabin shanu kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mu'azu an ya'khudha min kulli salatin bakaratan tabi'an aw tabi'atan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mu'azu ya karbi wato dan maraki dake da shekara biyu ko karsana take da shekara biyu wato taniya da take da shekara biyu a duniya idan mutum garkensa shanu 30 ne idan dai abinda ka mallaka gaba ɗaya shanu 30 ne to zakkanka zakkarka zaka bada taniya guda ɗaya da shekara ta biyu a duniya ko kuma namiji ko mace duk wanda ka bada yana inganta wannan ya tabbatar da nisabu zakatil baqar wato hadisin nan hujja ne game da zakkan shanu shanu ba a fitar da zakkansu sai idan wato adadinsu ya kai 30 shine abinda hadisin nan ya zo da shi kuma akwai hadisin sayyidina Ali ibn Abi Talib shi ma ya ruwaito yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wafil baqari fi 30 tabi'un game da shanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sun kai 30 to za a bada tabi'un wato dan maraki da ke shekara biyu wafil 40 musinna idan shanun sun kai 40 fa to za a bada al-musinna wato ita ce saniya da take da shekara uku a duniya ibn Ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laysa 'ala al-awamil shay'un babu komai akan shanu da suke aiki wato inda zaka kare shanu saboda huda ko saboda wasu ayyuka wadannan shanu ko da sun kai 30 babu wani abu akan su don su ne shanu da aka aje saboda ayyuka hadisin ya inganta hadisin sayyidina Ali ibn Abi Talib yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1572 kaga an samu dalilai da yawa ga wannan hadisi na Mu'azu wanda Masruq bin al-Ajda ya bada labari da kuma shi kansa Mu'azu din ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan umarni a lokacin da ya tura shi zuwa kasar Yaman ga takaddan sayyidina sayyidina Abubakar sayyidina Umar ga takadda ta Amr bin Hazm ga hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud shima an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato game da zakka zakkan shanu manzon Allah ya ce fi 30 min al-baqar game da shanu da suka kai 30 tabi'un aw tabi'a za a bada wato dan maraki ne shekara biyu ne ko kuwa saniya da take da shekara biyu a duniya wa fi kulli 40 musinna kusan duk lafazin guda ne idan shanun sun kai 40 za a bada saniya da take da shekara uku a duniya hadisin yana sunan Tirmidhi kitabu zakat babu ma jaa fi zakatil baqar da sunan Ibn Majah kitabu zakat babu sadaqatil baqar hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi hadisin 622 da sahihu Ibn Majah hadisin 1472 kaga an samu karin hadisi daga Abdullah bin Mas'ud shi ma ya tabbatar da haka kuma akwai hadisin Abdullah bin Abbas shi ma ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laysa fil baqari al-awamil sadaqatu shanu da suke aiki babu zakka akan su shanu da aka aje domin aiki babu zakka akan su inji annabi sallallahu alaihi wasallam walakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai dai fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnun aw musinna idan shanu sun kai 30 za a bada saniya mai shekara biyu wato mace ko namiji idan sun kai 40 za a bada saniya ne shekara uku hadisin yana sunan dara kusuni saboda haka aka samu ijma'i an samu ijma'i wannan wajibi ne musulmi ya sani kamar yadda Ibn Qudama ya bada labari cikin al-Mughni a mujallad na 31 yace wa li anna hadha ijma'un min ahli al-ilmi wannan ya samu haduwar fahimtar masana a tsawon tarihi masana fahimtar su ta hadu la na'lamu bainahum fihi ikhtilafa ba mu da sanin wani sabani da aka taba samu a tsakanin masana magabata game da hukuncin zakkan shanu cewa akwai zakka ga shanu wannan babu sabani ake cewa sai shanu sun kai 30 ake fitar da zakka wannan babu sabani ake cewa babu zakka akan shanu dake aiki wannan akasar malamai sun tafi akan haka saboda waɗannan hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abdul Barri a littafin At-Tamhid mujallad nabi shafi na 275 ya ci gaba da cewa waqtalafal fuqaha ta inda malamai suka samu sabani kawai game da zakkan shanu min hadha al-bab fi ma zada ala al-arba'in idan shanu sun fi 40 yaya tsarin zakkan su zai zama to nan ne aka samu sabani amma cewa idan mutum yana da shanu 30 zai ba da saniya da ke da shekara 2 idan sun kai 40 zai ba da saniya da ke shekara 3 wannan babu sabani duk malaman duniya sun yadda da wannan amma idan shanu sun dara 40 fa to wannan shine inda aka samu sabani amma dai aka sanin malamai kamar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam al-Auza'i al-Imam Thawri al-Imam Ahmad Ishaq bin Rahawai al-Imam Abu Thawr da al-Imam Dawud wa Tabari wa jama'atu ahli al-fiqh min ahli ar-ra'y wal hadith wa ta Ibn Qudama yace akasarin masana ta sashin malaman fiqh da sashin masana hadith fahimta da suke aiki da ita shi wato ita ce ila an la shay'a fi ma zada ala al-arba'ina min al-baqar dan kana da shanu da suka dara 40 babu komi da zaka bayar illa wannan zakka din hatta tabluga 60 sai idan shanu naka sun kai 60 domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana a waɗannan hadisai da muka karanta na sahabban nan in ka lura kusan duk magana ɗaya ce manzon Allah ya babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani ba kamar a zakka ta raƙuma da kuma zakka ta awakai ba ne zakkan shanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana takaitacciya ne wato idan kana da shanu 30 za ka ba da saniya ne shekara namiji ko mace idan shanunka sun kai 40 to za ka ba da saniya ne shekara uku sai manzo Allah ya shiru babu kai to sai masana suka gane ashe kenan sama da 40 yana dawowa kan hukuncin 40 din da 30 idan ka mallaki shanu da sun haura 40 to ana la'akari ne da wannan kaso da aka yi a baya don haka idan kana da shanu 50 duk dai za ka ba da saniya da ke da shekara uku hukuncin ba zai canza ba sai shanunka sun kai 60 in sun kai 60 kaga 32 ne kaga an dawo nisabi farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi magana akan mutumin da ke da shanu 30 idan mutum yana da shanu 30 zai ba da dan maraki da ke da shekara 2 yanzu kai kana da 60 me kenan fa fiha tabi'an za ka ba da dan maraki da ke da shekara 2 guda 2 kenan to sannan babu komai kanka in kana da 65 idan ya kai 70 fa kaga in ya kai 70 ya dawo ga ainihin hukuncin manzon Allah an samu 30 an samu 40 kaga kenan zaka bada zakkan mai 30 guda daya ka bada zakkan mai 40 guda daya saboda haka idan ya kai yace fa idza balaga 70 fa fiha musinnatun wa tabi'un kaga zaka bada mai shekara 2 zaka bada mai shekara 3 ila 80 idan kuma sun kai 80 fa sai a dawo ga hukuncin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai 40 zai bada almusinna saniyar da take da shekara 3 to yanzu kana da 80 kaga zaka bada musinnatani zaka bada saniya mai shekara 3 guda 2 ila 90 idan sun kai 90 fa sai a dawo baya dai hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu fiha salasatu tabadi'a ila 100 idan an dawo ga hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai shanu 30 zai ba da saniya mai shekara 2 to yanzu kai kana da shanu 90 kaga 30 sau 3 saboda haka zaka ba da shanu masu shekaru 2 da haihuwa guda 3 to har dai ya kai 100 fa yakunu fiha tabi'an wa musinna fayakunu tabi'an wa musinna domin idan shanunka sun zama 100 to mai shanu 100 za a samu zakkan 31 za a samu zakkan 42 kaga kenan za a samu saniya mai shekara 2 guda 1 za a samu shanu masu shekara 3 guda 2 to summa hakaza abadan inji Ibn Abdul Bari wannan shine abin da aka sanin malaman shi ka fada wato har abada dai ana la'akari da fi kulli 30 idan sun kai 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinna idan 40 ne abada mai shekara 3 idan 30 ne abada mai shekara 2 don haka zakan shanu shi ma wato hukuncin sa yana da saukin fahimta hadisi na gaba wa an amr bin shu'aib an abihi an karbo hadisin nan daga amr bin shu'aib an abihi an jaddihi ya karbo daga babansa ya karba daga kakansa amr bin shu'aib amr ya karbo hadisi daga shu'aib ya karbo hadisi daga babansa wato shine muhammad bin abdullah bin amr radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda abdullah bin amr sahabi ne yana da yaro sunansa Muhammad din yana da yaro sunansa Shu'aibu yana da yaro aka dawo da Amru sunan ainihin sahabin to Amru bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr saboda haka wato isnadin na ainihin sahabi ne da kuma zuriyarsa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تؤخذ صدقات المسلمين على ميادهم ذا أكربي ذكر مسلمين وأنا كربان ذكر مسلمين على ميادهم أعينهم متتر روانسو أمتتر روانشن دبودي أنا ذا أكرب ذكر كذا النبي صلى الله عليه وسلم يادة كاو من سوكي توجن أعينهم كربان ذكر دن ذاك شيطو إدن an nada wanda zai tara zakka to ya za a yi shin za a rika bin sa gidan shi ne a kai mai zakka ko shine zai rika zuwa yana karban zakkar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani shine kan wannan hadisi za a karbi zakkan musulmai ne wato a ainihin matattaran ruwan da dabbobin suke sha inda ruwa yake wurin da dabbobi suke hazuwa suna shan ruwa anan za a karbi zakkar saboda shine mafi sauki رواه أحمد في المسند فالإمام أحمد يا رويته حديثي ينا المسند حديثي ندبو شرادة قريبة كويت ثلاثي حديثي ينا سنن ابن ماجه كتاب الزكاة باب صدقة الغنم أما رواية ربا كعبد الله بن عمر با فازودة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كما رويته حديثي أكان يندى tsarin inda ake karban zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ainihin matattaran ruwa na shan dabbobin musulmai anan ne ake karban zakka daga ainihin dukiyarsu hadisin abdullah bin umar isnadin sa yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 1779 ibnu hajar yace wa li abi daud aiban a riwaya ta al-imam abu daud har yanzu yana kitabu zakati babu aina tusaddaqul amwalu kaga yanda al-imam abu daud yayi babi yace a ina ne ake karban zakkan dukiya sunan babin kenan saboda ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale bayani game da yanda ma za a karbi zakkan ba inda ma ake karban zakkan manzon Allah yayi bayani sallallahu alaihi wasallam yace la tu'khadhu sadaqatuhum la tu'khadhu sadaqatuhum ba za a karbi zakkansu ba illa fi durihim face a gidajensu kaga wannan ya bambanta riwaya wannan riwaya ta al-imam abu daud sai ta dan bambanta da wancan riwaya ta baya, amma dai duk mutum guda ya rawaito hadisin, wato shine Abdullahi ibn Amr a wancan riwaya da ta zo cikin al-Musnad, ana karban zakkan musulmai ne a inda dabbobi suke haduwa saboda shan ruwa. A riwaya ta Imam Abu Dawud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tu'khadhu sadaqatuhum, ba za a karbi zakkan su ba illa fi durihim, face a gidajensu. Wannan riwayar ita ma tana da kyau, tana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 2561. Wato asali yanda hadisin yazo bai kawo hadisin gaba ɗaya ba, Ibn Hajar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la jalaba wala janaba, wato ba kada a matso da dabbobi kuma kada a matsa da su, shine la janaba wala jalaba. Kada a matso da dabbobi shine la jalaba wala janaba, kuma kada a matsa da su, kada a matsa da su, wato kada a kai su nesa, kada a jawo su, kuma kada a kai su nesa, a bar su a inda suke. Sai ya ce wala tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim, ba a karban zakkansu sai a gidajen da suke. Don haka idan mutum zai karbi zakka, zai taho gidan mai dukiya ne, a tafi garken dabbobin suna daure, ya karbi zakkan, ba kai masa za a yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, kana zaune saboda kai ne mai tattara zakka, ya zama sai dai a kai ma zakka din. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda za a ƙara wahalar da mai dukiyar. Kaga ya zama kenan bayan zakkan akwai wata wahala kuma da Allah ya dora masa. To Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da haka ba, saboda haka aka samu sauki. Tunda kai mai dukiya an wajabta za ka fitar da zakka, to ya kamata mai karɓo zakka ya hutar da kai, ya zo har gida ya karɓi zakkan. Iyakar wahalar ka ba da zakkan, wannan shi ne. Amma idan aka ce ka ɗau zakkan ka kai wani guri ga mai karɓanta, kaga an ɗora wahala ga mutum. Ƙarshenta shaitan ya yi amfani da wannan dama ya sa ya fasa. Ni da zan bada zakkan ma sai na yi wahalar nemo mota da gidansu in kai wa mutum yana zaune, shi ba ya ma da shanu. Shaitan sai ya samar tunani sai ya ƙi ma kai zakkan, sai ce ya fasa. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a matsar da dabba daga inda suke, kuma ba a matso da su, ma'ana ba a nisantar da dabba daga garkensu ko daga wurin shan ruwansu, kuma ba a matso da su baya don a kawo mai karɓan zakka ɗin. Al-Imam Abu Dawud ya fassara wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin sunan Abi Dawud, yana cewa Muhammad bin Ishaq ya fassara da la jalaba wala janaba, yace an tusaddaqa al-mashiyatu fi mawadhiha, a karɓi zakkan dabbobi a wurin da suke. Wala tujlaba ila al-musaddiqi, kada a jawo dabbobin a kai wa mai karɓan zakkan, sai dai shi mai karɓan zakkan ya zo ya karɓa, amma ba a kai mishi ba. Wala yakunu ar-rajul bi aqsa mawadhi'i afadi sadaqa, kada shi mai karɓan zakka ya zama yana nesa, fa tujnabu ilayhi, ya zama to sai an nisantar da dabbobi daga ainihin garkensu ko daga wurin shan ruwansu kafin a kai ga ainihin mai karɓansu. Walakin tu'khadhu min mawdi'i, za a karɓi zakkan ne daga wurin da dabbobin suka hadu. Hadisin yana a Sunan al-Kubra, kitabu zakati, babu aina tu'khadhu sadaqatu al-mashiya. Qala, yace asali lokacin Abdullahi ibn Amr kenan riwayarsa. Abdullahi ibn Amr ya ma bayyana a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hukunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abdullahi ibn Amr yace khataba Rasulullah, manzo Allah yayi huduba ne. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas amal fati, a shekarar da aka samu nasarar Makka. Shekarar da aka samu nasarar Makka, wato shekara ta 8 daga Hijira, a wannan shekara ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Kaga ya faɗa duniya ta ji, ya faɗa saboda duniya ta sani, saboda saƙonsa ya sa ko'ina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da huduba, sannan ya yi bayani ga yanda ake karɓan zakka. Kaga an samu sahabbai biyu, Abdullahi ibn Amr shine wanda Ibn Hajar ya kawo hadisinsa a cikin Bulughul Maram, sannan akwai Abdullahi ibn Umar, shi ma hadisinsa ya inganta, yana Sunan Ibn Majah. To sannan akwai hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Hadisin Aisha wato yana cikin Al-Awsat na Al-Imam Tabrani. Aisha tace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ukadu sadaqatu ahli al-badiyati mutanen daji wadanda ke zama a bayan gari saboda masu kiwo ba su zama cikin gari kisa ake kiran su ahli al-badiya masu zama a bayan gari mutanen da ke zama bayan gari za a karbi zakkan su ne alamiyahihim wa bi afniyatihim kaga ta hada lafuzza biyu da suka zo cikin hadisin nan za a karbi zakkan mutanen da ke zama a bayan gari ne a inda matattaran ruwa da suke kai dabbobi yake na daya na biyu wa bi afniyatihim a farfajiyan ainihin gidajensu wato ainihin garke inda ake daura dabbobin a gidajensu kaga wuri biyu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani inda za a karbi zakka hadisin Aisha wato shi ma isnadin sa yana da kyau don haka waɗannan hadisai gaba daya suna da kyau isnadin su da hadisin Abdullahi bin Amr da hadisin Abdullahi bin Umar da hadisin Aisha Allah ya kara musu yarda al-Imam Shawkani yayi magana akai a littafin Nailul Awtar a mujallad nashi da shafi na 132 yace wal hadithu yadullu ala anna al-musaddiq huwa alladhi ya'ti lis-sadaqati kaga waɗannan hadisai suna karantar da mu cewa mai karban zakka shi yake bin mai fitar da zakka ya karbo wa ya'khudha ala miyahi ahliha ya karbi zakkan a wurin da ruwa ya taru wurin da ruwa ya taru inda ake kai dabbobi su sha to anan ne zai je ya karbo zakkan ko kuma isan gidajen masu dukiyar ya karbo zakkan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta haka li anna zalika afhalu lahum saboda hakan ne mafi sauki ga masu dukiya tunda Allah ya shar'anta a fitar da zakka zakka tana da wahalan gaske sai mai imani yake iya fitarwa to idan mutum yana da imani zai fitar da zakka ya kamata kuma a sauke mar kada a ba ma shaydan kafa ta inda shaydan zai iya samar zato ta yanda zai fasa ma fitar da wannan zakka idan aka ce shine zai yi wahala na kai zakkan wani guri to kaga yana iya shaydan na iya amfani da wannan dama saboda ya kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ya gaya wa mutane kowa ya ji ga yanda ake karban zakka mai karban zakkan shine zai bi mai dukiya ba mai dukiyar ne zai biyo mai karban zakkan ba wato ana nufin sa'i kenan wanda shugaba ya nada wanda zai rika tattaro zakka yana kawo ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث نقبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو حديث نقبة أبو هريرة الله يكرم سيرده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Hurairah yace manzon Allah ya ce laisa alal muslimi fi abdihi wala fi farasihi sadaqah laisa alal muslimi fi abdihi wala fi farasihi sadaqah amma bai kawo fi din ba asalin hadisin akwai fi akwai riwaya da babu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu zakka akan musulmi saboda bawan da ya mallaka shine laysa 'alal muslim fi 'abdihi babu zakka akan musulmi saboda bawa da ya mallaka saboda kana da bayi ko mai yawan su babu wata zakka da zaka fitar na'am bayi dukiya ne duk da cewa mutane ne amma ai dukiya ne tunda ana cinikin su a zamanin da wala fi farasihi sadaqatun haka ma game da dawakai da mutum ya tara babu zakka رواه البخاري حديث ينا صحيح البخاري ينا كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في عبده صدقة بياته أولا ريد يوى ونقول ينا ذو هذا لفظ في غلامه ونقول ينا ذو هذا لفظ ينا ذو أشكين بلوغ المرام في عبده ثم نص قدع فتودن كامل لك باي كان جباي ديوى باب وتزكاة ذاك بترمسه سنن don ka mallaki dawakai babu wata zakka da zaka fitar musu hadisin yana sahih al-bukhari wa muslim a riwayar al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fil 'abdi sadaqa babu wata zakka da aka dora saboda riƙon bawa babu wata zaka a dalilin mallakar bawa illa sadaqatul fitr sai dai zakar kunu sadaqatul fitr da ake fitarwa a karamar sallah wannan kam wajibi ne domin idan ka tashi fitar da zakatul fitr zaka fitar da zakar ne ga waɗanda madadin waɗanda kake ciyarwa bayi da kan mallaka kai kake ciyar da su don haka zaka fitar musu da zakatul fitr ibnu hajar cikin fathul bari mujallal 1303 yana sharhin wannan hadisi kaga hadisin muttafaqun alayhi yana sahih al-bukhari yana sahih muslim ibnu hajar yace wala khilafa fi dalika babu wani sabani da aka samu game da wannan hukunci saboda wannan hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fil abd al-mutasarrif wal faras al-mu'tad al-mu'addi lir-rukub mutum idan ya mallaki bayi da yawa babu zakka dan ka mallaki dawakai da yawa babu zakka ولا خلاف ايضا انها لا تؤخذ من الركاب باب وني ساباني ا تكانن مثلا تو اكو حديث سيدنا علي بن ابي طالب شيما wanda ibnu hajar bai kawo ba akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib domin idan aka ce wannan hadisin ya samu riwayar al-imam al-bukhari da al-imam muslim kaga shikenan ba sai ma an kawo wata riwaya shi yasa bai kawo sauran riwayoyin ba amma akwai hadisi ba wannan kadai ba misali hadisin sayyidina ali bin abi talib yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai kad afautu anil khayli war-raqiqi na yafe muku game da zakkan dawakai da bayi fahatu sadaqatal riqa saboda ka ce ku kawo zakkan wato azurfa ku kawo zakkan azurfa amma dawakai da bayi wannan na yafe muku wanda hadisin yana sunan abi dawud kuma isnadinsa yana da kyau a littafin nailul awtar mujallal nahr shafi na 196 al-imam shaukani yayi kokari yayi bayani game da hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala bi shar'anta mana fitar da zakka ga dawakai ba haka nan ibnu al-qayyim al-jawziya yayi magana shi ma cikin littafin ilamul muwaqqi'in a mujallal nahr shafi na 69 dan tana yiwa zaka ce a me yasa kun ba za a fitar mu da wakai da zakka ba tunda ana fitar mu raquma zakka idan doki ana hawan ka ne ai raqumi ma ana hawa ya za a ce wannan da zakka wancan babu zakka akwai hikima duk da cewa koda Allah tabaraka wa ta'ala bai gaya mana dalili ba Allah yana da damar shar'anta abin da ya ga dama idan Allah ya ce kaza to kaza din ne koda hankalinka bai kai ka gane ba amma ibnu qayyim ya ce akwai bambanci babu shakka wanda hankalin mutum yana iya ganewa bainal khayli wal ibil tsakanin raquma da shanu akwai bambanci bambancin da zaka iya ganewa yake innal khayla turadu lighairi ma turadu lahu da ibil dawakai ana rikon su da manufa safanin manufar da ake rikon raquma a dalilin su wato kowane raqumi da irin manufar da ake rikon sa doki ma da irin manufar da ake rikon sa fa innal ibla تراد للدر والنقل والأكل وحمل الأثقال والمتاعب ابن القيم الجوزي yace misali in ka dubi dalilin da ke sa mutane su mallaki raqumi zaka ga akan mallaki raqumi saboda ana son ya hayayyafa saboda ana son a rika samun nonon sa akwai nono na raqumi wanda kuma wadanda ke kiwon sa wasu suna dogara ne da wannan nonon sannan akan yi kiwon raqumi saboda a ci wa hamlul afkali kuma akan yi kiwon raqumi saboda daukan kaya wal mataji saboda fatauci a zamanin da saboda shine abin daukan kaya wanda yake mafi girma a zamanin da babu wata dabba da ake amfani da ita ta wajen jidon kayayyaki yan kasuwa su rika daukan wato kaya daban-daban masu nauyi kamar inda Allah madaukake ya faɗa mana a cikin alqur'ani suna daukan kaya mai nauyi su kai kasashen duniya masu nisa to kaga akwai dalilai da yawa da kan sa mutane su mallaki raqumi wala intiqalu alaiha min baladin ila balad wa amma alkhayl amma dawa kaifa amma doki fa inna ma wato khuliqat lilkarri walfarri wa talabi walharbi asali tsarin halittar ta zaka ga Allah madaukaki yayi halittar ta saboda abin da ya shafi kamar zabura wanda ko yana da alaka da yaki kenan sai zamanto wato an fi amfani da dawakai ta sashin jihadi shine iqamatu din وجهاد أعدائه ولشارع قصد أكيد في اقتنائها كما عند ذاك قوما كحديثان النبي صلى الله عليه وسلم دي ابن القيم ذاك ترد حديثي ديوا ودن دمضى الله يكي فدأي تدمو مملك دوا كي مريكي وانسو مريكي إن كايكي واندوكي دوا نمان فات جهادي لا داكي ربو تامكا أنا ربو تامكا لا داكي ربو تامكا لا داكي ربو تامكا hatta fitsarin dokin hatta bahayan dokin duk abin da dokin yayi ana rubuta maka lada tunda wannan ita ce manufarka kaga annabi ya kwadaitar da mu cikin hadisai da yawa na mallakan dawakai saboda me tarhibun nufus fi zalika bi kulli tariq saboda kwadaitar da rayukan musulmai abin da ya shafi jihadi saboda taimakon addinin Allah kuma wannan dalilin yasa kaga musulunci ya iso inda muke a yanzu saboda nada sun yi aiki da wannan waɗannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun yi kokarin mallakan dawakan shi yasa aka samu yaduwar musulunci sassan duniya ana iya tafiya jihadi da raguni amma dawakai su ne mafi sauki saboda haka yasa kaga nan da nan musulunci ya yadu a sassan duniya cikin shekaru kadan walizalika afa an akhdhi sadaqati minha ibnul qayyim yace saboda haka yasa Allah ya yafe zakka ta fashin dawakai le kunu zalika arqaba lin nufus fi ma yuhibbu Allah wa rasuluhu saboda rayuka mutane su kara sha'awar wato ainihin abinda Allah ke so da manzon sa min iktina'iha wa ribatiha ka sayo doki ka tsare idan ka tsayo ka sayo doki ka tsare ka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala domin ayar alqur'ani ta ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati fi Allah yace wa min ribatil khayl kaga Allah da kansa yace mu yi makafirai tanaji da makamai sai yace kuma da tsare dawakai mu tsare dawakai ya zama muna da shirin dawakai ko ta kwana ko da jihadi zai fado mana shikenan dama muna da shiri fa ribatul khayl min jinsil alati kasilahi fil harbi kamar makamai ne yanda kake da lada wajen tanadin makami saboda jihadi to haka nan kake da lada wajen tsare doki saboda jihadi saboda aya guda ta hada su a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl falau kana inda ar-rajuli min hama asahu an yakun wa lam yakun litijara lam yakun alayhi fihi zakatun koda a ce mutum ya tara dawakai babu wata zakka da zai babu wata zakka a kansa duk lati ma uidda lin nafaqa fa inna ar-rajul idha malaka minhu nisaban fa fihi zakka wa kad ashara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mana ishara ga hadithin sayyidina ali da muka karanta wanda yake cewa kad afautu lakum an sadaqatil khayl war-raqib na yafe muku game da zakkan dawakai da kuma bayi na yafe muku game da zakkan dawakai da kuma bayi don haka yasa wato mallakan doki yana kamar mallakan makami akwai bambanci tsakanin su hadisi na gaba wa an bahz bin hakim an abid an karbo hadisin nan daga bahz bin hakim an abid ya karbo daga babansa shine hakimu an jaddihi hakimu ya karbo daga kakan bahz shine muawiya shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransa muawiya bin haida radiyallahu anhu Allah ya kara yarda gare su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muawiya bin haida yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi kulli sa'imati iblis a cikin dukkan raquma masu kiwo da kansu idan dai mutum ya mallaki raquma masu kiwo da kansu fi arba'ina sun kai 40 bintu labun to zai bada raqumi taguwa shine bintu labun taguwa da take shekara 3 daga da haihuwa mun riga mun yi magana akan waɗannan sunaye a baya idan raquma sun kai 40 zaka bada raqumi guda wato zaka bada taguwa guda mace raqumi kenan da ta kai shekara 3 ta gama shekara 2 ta shiga na 3 sun yaddira li'anna ummaha takunu labunan abin da yasa ake kiranta bintu labun yar mai nono saboda lokacin ainihin uwar wannan taguwan ta riga ta haifi wani yaro har ma tana shayar da shi wato ita taguwar ta samu kanwa shi yasa ake kiranta bintu labun yar mai shayarwa yana cikin tuhfatul ahwazi mujallal nabi shafi na 157 annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tufarraqu iblun an hisabiha ba a ware wani raƙumi ta wajen lissafinsu, ba a ware wani raƙumi ta wajen lissafin zakka. Mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan, wato idan an taho za a karɓi zakkan dabbobinka, kar ka ɗauka za a bar lissafi da yaro ƙarami, ko da yau aka haife shi sai an yi lissafi da shi, ko da yau aka haife za a ce to kana da raƙumi ɗaya biyu, sai a ce wannan ɗan jinjirin ma uku huɗu, kaga kenan komai ƙanƙantar raƙumi dabba sai an yi lissafi da shi. Ko kuma saboda rashin lafiyar raƙumin, ko rashin lafiyar akuya, ko rashin lafiyar saniya, idan an zo ƙirgen zakka ana lissafi da mara lafiya, da ramamme, da makahu, da duk ana lissafi. Tufsafu min dhimnil ibil walakin hala ta ukhar, za a gama lissafi da su. Ana lissafi da lafiyayyu, da marasa lafiya, da manya, da yara, duk sai a gama sai a ce to kana da shanu 30, tunda kana da shanu 30 za ka ba mu dan maraki ne shekara biyu. To dai tashi bayarwa sai ce to ku ɗauki wannan ya mutsatsan, sai a ce a ba za mu karɓi wannan ba. To dan me kuka ƙirga? Haka Allah ya ce. Allah ya ce a ƙirga har da ƙarami da mara lafiya. Amma in ka tashi bayarwa ba, ba za ka bayar da mara kima ba, sai dai ka bayar da matsakaici, kamar yadda bayani ya gabata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'taha mu'tajiran biha, wanda ya bada zakka mu'tajiran biha da fatan ya samu lada da zakkan. Mu'tajiran biha ma'anansa qasidan lil ajri, wanda ya bada zakka da nufin ya samu lada, falahu ajruhu, yana samun lada. Kun ga wannan kalma tana da ban tsoro, yana gwada cewa dan ka fidda zakka baka da lada sai in kai nufin ka samu yardan Allah da wannan zakkan, sannan za ka samu lada. Domin akwai wanda in ya fidda zakkan ma tsaki yake, ko hira ake, ko wunin gaba ɗaya kaga fuskansa a ɓace, bai ji daɗi ba an karɓi zakkan, kaga zuciyarsa bata so ba, dole ta sa ya bada. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai sharadi gare shi, kar ka dauka don kana bada zakka kullum kana samun lada, la sai kai niyyar ka samu ladan, kai niyyar wannan ibada ce to sai ka samu lada. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruhu, wanda ya bada zakka da nufin ya samu lada, falahu ajruhu, zai samu ladan sa. Wa man mana'aha, wanda ko ya hana zakka, fa inna akhizuha, to mu dai za mu karbo, wato sai mun kwato zakkan nan, bayan mun kwato ta wa shatura malihi, kuma za mu karbi rabin dukiyarsa ma gaba dayanta. Kaga horo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a zamanin sa, wannan hadisin yake ba mu labari. Idan mutum ya ki bada zakka, to ga horon da za a yi mai, za a karbi zakkan da ƙarfi, sannan kuma za a raba dukiyarsa gida biyu a karbi rabi. Yace azamat, wannan zakkan haƙƙi ne. Kalmar al-azama tana nufin haƙƙi, kamar yadda ya zo cikin al-majmu' bayanin al-imamu nawawi a mujallar na biyar shafi na 305. Haƙƙun la budda minhu, azamatun min azamati rabbina, haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin Allah zakka. Don haka duk mutumin da yake badawa za a karɓa, kuma a raba dukiyarsa rabi a karɓi rabi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa habbai da duniya baya buƙatar komai na zakka. Wannan ma wata hikima ce babba, wacce ta tabbatar mana gaskiyar manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da manzon Allah ya fara tara zakka, me ya kake tunani inda a ce shi ma yana cin zakkan? Za a ce a dama can ya kira mutane ne don su tara mai dukiya. To cikin ikon Allah, sai Allah ya haramta ma Annabi cin zakka. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya haramta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci zakka. Saboda haka yasa manzon Allah ya ce la yahillu li ali muhammadin minha shay'un, babu wani abu daga cikin dukiyar zakka da yake halatta, ba ma ga Muhammadu ba, iyalan Muhammadu baki ɗayansu. Don haka ba shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba, duk wani iyalinsa haramun ne ya ci zakka. Su waye alu Muhammad? Su ake kira ahlul baiti. Da farko akwai matansa, matan manzon Allah ba su cin zakka, wa auladuhu, ƴaƴan manzon Allah ba su cin zakka, sannan ƴaƴan babbannin manzon Allah ma ba su cin zakka. Wannan ita ce fahimta mafi inganci. In ka duba nawadir al-usul na al-imam al-hasan bin bishr al-hakim al-tirmidhi, yana mujallad na 69. Wato da shi kansa annabi da ƴaƴansa da jikokinsa sannan kuma da baffanninsa da ƴaƴansa da kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan babu wato halalcin su ci dukiyar zakka saboda haka idan ma aka ce ana tara zakka to balarabe zai tambaya wa za a kai ma sai ya to ai annabi ya ce a raba wa talakawan unguwan ku zai ce to babu da shi zai bayar amma da an ce masa ya ce ku tara a kai madina oh to mu kai mai ko ya tara dukiya sai Allah ya hana sai zaman to wata karama ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaman nasara ga addinin musulunci yace rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadithin nan wa abu daud wa an-nasa'i wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta hadithin wa allaka ash-shafi'i al-qabul bihi ala subutihi al-imam ash-shafi'i yayi ta'liqi wato yayi ya rataya maganar sa ya rataya fatawar sa akan cewa hadithin nan ya tabbata in ka duba nayin lauza wato hadithin nan an samu sabanin fahimta wajen aiki da shi al-imam shaukani yayi bayani a mujallad na 3 shafi na 140 mujallad na 4 shafi na 144 al-imam al-hakim shi ya rawaito daga al-imam shafi'i kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin bulughul maram allaka shafi'i al-qawl bihi ala thubuti al-imam al-hakim in ka duba al-mustadrak yayi bayani akai al-imam al-hakim ya bada labari al-imam shafi'i da ya karanta hadisin nan yace bahu din nan da ya rawaito hadisin nan jikan wato tattaba kunne kai ga sahabi shine muawiya bin haida shine bahzu bin hakim da ya rawaito hadisin nan shi bahzu din nan al-imam shafi'i yace hujjatun hujja ne ta wajen ilimin hadisi don haka in ya bada labari ana karba a ka'ida na malaman hadisi a ka'ida na karban hadisin malami bahzu wato babu laifi game da shi masana hadisi suna karban hadisansa yace wa hadha alhadith la yuthbituhu ahlu alilm bil hadith amma malaman hadisi fa ba sa tabbatar da wannan hadisi walau tabbata la kunna bihi da ya tabbata da za mu fada amma dai shi bahu da ya rawaito hadisin babu laifi gaskiya ne illa dai hadisin galibin masana hadisi tunda al-imam shafi'i saboda tawali'u yake cewa masana hadisi yake jingina cewa wato malamai ba su karban hadisin amma da ya inganta al-imam shafi'i ya ce da za mu yi aiki da shi a da kenan daga baya kuma ba sai al-imam shafi'i ya janye maganarsa ya ce lallai hadisin bahu din nan ya tabbata saboda haka ya sa masabar al-imam shafi'i ya zama ta yi aiki da hadisin ya zama masabar ta kasu kashi biyu akwai wadanda suke aiki da hadisin akwai wadanda ba su aiki da hadisin al-imam shaukani ya ce wa ta'aqabna bi annahu qad wasaqahu jama'atu min al-a'imma al-imam shafi'i duk da cewa ya an samu fahimta biyu daga wajensa game da ingancin hadisin nan ya idan ya tabbatar da hadisin daga baya ya janye ana samun sabani ta wajen wato mabiyansa game da ainihin matsayin al-imam shafi'i akwai inda ake nuna cewa al-imam shafi'i da ya ki hadisin daga baya ya karba wasu na ganin cewa a'a al-imam shafi'i gaba ɗaya bai karba hadisin ba to amma al-imam shaukani yace masana hadisi da yawa sun tabbatar da hadisin nan ya inganta daga cikin su akwai al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari yace bahzu bin hakim yaktalifuna fihi malami ne da ana akwai sabani masana hadisi sun samu sabani game da karban hadisin sa kamar ibnu kasir yana cewa al-aktar la yahtajjuna bihi ibnu kasir yana cewa mafi yawan masana hadisi ba su kafa hujja da hadisin sa al-imam al-hakim kuma yana cewa hadisin sa ya inganta al-imam tirmidhi ya inganta ya ma ruwaito hadisai da dama daga bahzu bin hakim sannan al-imam ahmad bin hanbal ya kafa hujja da shi wannan ya nuna cewa hadisin ana iya aiki da shi saboda haka yasa tunda masana hadisi suna da korafi akan wannan hadisin shi yasa aiki da hadisin ya zamanto an samu sabani akai babu ittifaki akan aiki da wannan hadisin babu ittifaki akan aiki da wannan hadisin to daga cikin waɗanda ke ganin hadisin ba shi da mushkila akwai ibnu al-qayyim al-jawziyya yana cewa wannan hadisi ba shi da mushkila hadisi ne da ya inganta halittafin sa wato ya yi magana dangane da wannan hadisi hakanan al-imam al-imam shirazi mai littafin al-muhazzab wanda babban malami ne a mazhabar al-imam shafi yana tare da al-imam shafi yana mazhabansa amma kuma wato da yana daga waɗanda ba su yadda da aiki da wannan hadisin ba al-littafin al-muhazzab a mujallal nabiyar shafi na 105 yace fa in akaraha idan mutun yana da dukiya ta kai zakka yake fitarwa bayan lokacin zakkan yayi wa huwa qadirun ala ada'iha alhali zai iya bayarwa ba mina hato ana lamuntar wannan zakka wurinsa wato zakkan ba ta faduwa idan dukiyarka ta kai a fitar da zakka baka fitar ba karka dauka dan lokaci ya wuce zakka ta fadi ba ta faduwa li'annahu akhara ma yajibu alayhi ma imkanil ada'i fa daminahu kalwadi'a zakka ba ta faduwa dole ne sai mutun ya fitar da ita wa man wajabat alayhi zakatu wamtana'a min ada'iha idan mutun zakka ta wajaba akan sa amma ya ki fitarwa fa dace to ba wai za a yi hukunci ba da farko za a duba fa in kana jahidan li wujubiha idan mutumin ya musanta wajibcin fitar da zakka ne wani me yasa baka fitar da zakka ba yace zakka ai ba dole bane dace to faqat kafara da ya fadi haka ya zama kafir saboda duk mutumin da ya musanta wajibcin zakka babu shakka ya kafirta wa yuktalu bi kufrihi kuma za a kashe shi a matsayin kisa na murtaddi wanda ya bar musulunci kama yuktalu murtad li'anna wujuban zakati ma'lumun min dinillahi ta'ala darura cewa zakka farilla ce abu ne mai wuya a ce wani musulmi ya jahilce shi saboda a cikin alqur'ani da yawa gurare da in an ce ku yi sallah za a ce ku yi zakka to ya za a ce musulmi ya ce shi bai san cewa zakkan nan dole ne ba yana da wahalan gaske don haka da zaran mutum ya musanta wajibcin zakka yana kafirta kuma wajibi ne kisan sa fa man jahada wujubaha faqad kazzaba Allah wa kazzaba rasulahu idan mutum yace ba wajibi bane to ya karyata Allah ya karyata manzonsa fa hukima bi kufri wannan yasa aka masa hukunci da cewa yayi ridda to sai a sake dubawa wa in mana'aha bukhlan biha wannan ne yasa ka kifitar da zakka marwaci ne dan idan ruwa ta yi tsanani haƙƙin Allah ma ana kifitarwa to tunda ruwa ce bai musanta cewa zakkan farilla ce ba to uzzira wannan za a hore shi ne idan ana aiki da shari'ar musulunci kenan wato doka za ta yi horo a kansa to a da shi ne al-imam shirazi yake bayani ya ce wa fil qadimi ainihin fatawar al-imam shafi'i ta da can fatawarsa ta farko to kadu zakatu za a karɓi zakkan wa shatur malihi da a raba dukiyar rabi a karɓi rabi ukuba sallahu saboda ukuba gare shi dalili fa saboda wannan hadisi na Bahr bin Hakim kaga za a karbi zakkan sannan a raba dukiyar sa gida biyu a karbi rabi saboda ukuba gare shi dan me yake fitar da zakka sai yace wa fahihu huwa al-awwal amma fahimta mafi inganci wato ita ce fahimta ta farko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fil mali haqqun siwa zakati babu wani haƙƙi a dukiya in ba zakka ba babu wani haƙƙi da ke wajaba a dukiya in ba zakka ba wato ta sashin wato wajibci ta sashin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala amma ta sashin haƙƙi tsakanin mutum da mutum ana samun haƙƙi ana samun wajibi wanda ke kan dukiyar mutum misali idan kana da mata ai wajibi ne ka ciyar da ita to amma ba wannan ake magana ba ana magana ne game da haƙƙin Allah haƙƙin da ke tsakaninka da Allah saboda ka mallaki dukiya zakati kawai duk da cewa hadisin bai inganta ba kamar yadda yazo cikin at-talqisul khabir masana hadisi da yawa sun raunana wannan hadisi kamar al-imam tirmidhi al-imam al-baihaqi in ka duba littafin ibn hajar at-talqisul khabir mujallal nabi shafi na 737 ibn al-qayyim al-jawziyya yana cikin wadanda ke aiki da hadisin kaga mun ce hadisin wannan hadisin da muka karanta ya samu fahimta kashi biyu abinda yasa ya samu fahimta kashi biyu saboda masana hadisi su kansu sun rabu kashi biyu kan wannan hadisin wasu suna raunana hadisin wasu suna inganta shi amma in ka lura da Ibn Hajar yana tare da masu inganta hadisin shi yasa ya kawo hadisin shi yasa yake cewa wa allaka shafi'iyyul qawla bihi ala subutihi ai ya nuna cewa ya tabbata kenan shi ma fahimtar sa kenan don haka Ibn Hajar ya yarda hadisin nan ya inganta don haka in ka yarda hadisin nan ya inganta to kenan uquba akan mai kin fitar da zakka ita wannan uquba tana nan har yanzu to Ibn al-Qayyim yana cikin waɗanda suke da wannan fahimta kamar yadda ya magana cikin at-turqul hukumiyya in atorkon hikamiyya littafinsa shafin 224 yana cewa wa amma ta'ziru bil uqubatil maliyya dan an yi ma mutum uquba da dukiya wannan ba sabon abu bane ana iya yi wa mutum uquba da dukiya wa mashru'un aidan fi mawadi'in makhsusa mazhabar al-imam malik ta tabbatar haka nan mazhabar al-imam ahmad haka wata fahimta ta al-imam shafi'i sunna ta zo da bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai bizalika fi mawadi' ana iya yi wa mutum uquba ta fashin dukiya sai ya bada misali yace misalin uquba ta fashin dukiya shine mutum ya ki fitar da zakka tunda ya ki fitar da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a raba dukiyar gida biyu a karbi rabi bayan an cire zakkan fa kenan sai an cire zakkan sannan a raba dukiyar sa gida biyu a karbi rabi kaga ammar uquba da dukiya ba tare da an dauki dore na an dake shi ba dukiyar ce aka raba aka karbi rabi saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace azamatun min azmati rabbi tabaraka wa ta'ala ibnu al-qayyim ya sake bada misali ta inda ake wa mutum uquba da dukiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum da yasa wato zobe na zinari lokacin da mutum yasa zoben zinari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa hukunci da cewa ya jefar da zoben ibnu al-qayyim yace fatarahu wannan mutumin sai ya cire zoben ya jefar da shi falam ya'rif lahu ahad ka duba imani a zamanin manzo babu dan adam da ya dauki wannan zoben a kasa haka aka bar wannan zobe babu wanda ya dauke shi kaga annabi yayi hukunci ga mutumin yayi horo ga mutumin ta sashin dukiya kuma ba annabi sallallahu alaihi wasallam kadai bane ibnu al-qayyim ya bada misali da annabi musa alaihi salam zamanin annabi musa shi ma yayi horo da dukiya abinda ya faru lokacin da annabi musa alaihi salam ya tafi dutsen tur kafin ya dawo as-samiri ya kera wa banu isra'ila dan maraki har suna bautar shi yana suratul qaha aya ta 97 lokacin da annabi musa ya dawo wace uquba yayi ma ainihin as-samiri yace masa wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi aqifa lanuharriqannahu thumma lananṣifannahu fil yammi naṣfa ka dubi abin bautan naka zamu kona idan mun kona zamu budar da tokan naka a cikin teku kaga annabi musa yayi uquba ga dukiya ba uquba ga mai dukiyar ba shine abin da ibn qayyim jawziya yake cewa saboda haka anan wato ba laifi bane dan an samu wato an yi aiki da wannan hadisi din kamar yadda ibn hajar shi ma yake tabbatarwa ibn qudama a littafin al-mughni yana mujallal nabi shafi na 435 yace faman ankara wujubaha jahlan bihi abinda akasarin malamai suke cewa mutumin da ya musanta wajibcin zakka saboda jahilci ana iya samun mutumin da jahilci ta sa ya sa shi ya musanta wato wajibcin zakka ko ya ki fitarwa wa kana mimman yajhalu zalika aka lura da cewa shi wannan mutumin lalle tana yiwa jahilci ne yasa bai fitar da zakka ba ko ko jahilci ne yasa ya musanta cewa zakka wajiba ce in ma li hadathati ahdihi bil islam tana yiwa bai dade da musulunta ba idan mutum bai dade da musulunta ba ana iya samun sa da kuskuren fahimta awli annahu nasha'a bi badiyatin na'iyatin anil amfari tana yiwa kuma yana rayuwa ne a kauye a karkarar da take da nisa ko a cikin daji kungurmin daji mai nisan gaske yanda mutanen birni ba su isa gurin su ma mutanen wurin ba sa zuwa birni idan mutum ya zama yana zama a daji wuri mai nisa ta yadda za a iya cewa wannan ya jahilci addini to anan urifa wujubaha sai a gaya masa cewa zakka ai wajiba ce wala yuhkam bi kufri ba za a ce ya kafurta ba wato ashe ba nan take ake kafurta mutum saboda ya musanta wajibcin fitar da zakka ba ko ko saboda ya ki fitar da zakka sai an duba ko yana da uzuri idan yana da uzuri ibnu qudama yake kamar misalin da aka bada idan mutum ya zama bai dade da musulunta ba yana da uzuri na jahilci idan mutum yana zama a wata kasa mai nisa ko a cikin daji mai nisa daga jama'a baya yawan mu'amala da mutane yana da uzuri yace li annahu ma'zur wa in kana musliman nashi'an bi biladil islam amma idan musulmi ne ya girma a kasar musulunci nashi'an bi biladil islam a haife mutum a garin musulmai ya girma a garin musulmai baina ahlul ilmi sannan akwai masana akwai masu wa'azi a garin sannan ya ki fitar da zaka a tambaye shi yace zaka ba farilla bace ibn al-qayyim yace fa huwa murtadin wannan murtadi ne ba a ma neman uzurin sa saboda a gari ya girma kuma a wannan gari gari na musulmai akwai malamai suna wa'azi ba shi da wani uzuri da zai bada na jahilci tajri alaihi ahkamul murtaddin dan haka hukunce waɗanda suka yi ridda wato suna hawa kansa wa yustatabu salatan za a nemi tubanta tsawon kwanaki uku fa in taba wa illa kutila idan ya tuba shikenan in bai tuba ba sai a kashe shi li anna adillata wujubi zakati zahira saboda dalilai da suke nuna cewa zakka farilla ce dalilan suna da yawa fil kitabi was sunna wal jima'il umma fala takadu takhfa ala ahadin mimman hadhihi haluhu yana da wahalan gaske a ce mutumin da ke zama a gari a haife shi tsakanin musulmai ya girma a cikin musulmai sannan ya ce bai san cewa zakka wajiba ba ce yana da wahalan gaske fa iza jahadaha idan ko har aka samu mutum ya musanta la yakunu illa li takdhibihi alkitabu was sunna ƙaryata wasa tana komawa ne ga alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kufrihi bihi ma da kuma kafircewa da yayi gare su don haka yasa idan mutum yake fitar da zakka ana duba yanayinsa kafin a hukunta kafirci gare shi dole sai an dubi yanayinsa dole za mu tsaya nan duk da cewa na so mu kara da wasu hadisai saboda kurewar lokaci Allah ya sa albarka gurgurda aminin ka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك